Africa a Birnin Washington DC akan mitoci 25.31. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin da Zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Sara Aminu Fahim tare da ni Amina Buhari Auna Shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan tarihin masarautar Zazzau.
Yace daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa yake zariya kusan za a iya cewa mahaɗa ce wacce ta jawo mutane daban-daban don gudanar da al'amura na shugaba.
Kaduna ya samu zantawa da wani masanin tarihi sun tabo batutuwan tarihin wannan kasa ta Zazzau tun kafin mulkin mallaka jama'a sai ku gyara zama ku jira a watan radio ku kusatan sauraron shirin yau da gobe kafin dai mu tsunna mu cikin shirin ke zara in an ce miki zariya Zazzau tunani me kike yi Zaria, Amina. Ko kina tunanin sarauniya Amina?
Sarauniya
a wannan makarantar nan na Kaduna.
Eh,
ni in an ce min Zaria ina tana ina mama na yar Kano ce.
Eh,
sai dai in san cewa da wannan ne ake shira to an kusa
ina Kaduna
abuna a hakan nan.
Eh.
Sannan kuma akwai wakan nan na Ajimme Jibo. Ban san ko kin tana wakan nan ba.
Na san wakan na tana ta.
Na waka number na
na tana ta
oh dan alewa almajirwa da
kusa
kin san ibro yakan yi ya kwaikwayi wannan waka na wato bamu samu ainin asalin shi wannan wakan ba amma akwai wanda ibro yayi a wasan kwaikwayen shi
a wasan barkwancin sa
wasan barkwa wasan barkwancin sa
kin
san ko kin san wannan wakan ba
harkar ilimi a sassa daban-daban na shugaban dan adam
da yawan mutane ga su kusa a kasar da wasu auren sashi na kasar nan suna jin tarihi amma a karanci ku ne musana akan yadda tarihin ya taso me zaka ga yawan mutane game da tarihin kasar Zazzau
to kasar Zazzau da yake daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa kaga akwai kasar Kano akwai kasar Katsina akwai bangaren Gober su ma duka kasashe ne na Hausa to haka kuma akwai kasar Zaria to kasar Zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaddan tarihi kamar yadda daular Ottoman take da daddaddan tarihi kamar yadda wato daular Songhai da daular Mali suke da daddaddan tarihi fanni daban-daban da ci gaban da Adam ita Zaria kusan zai iya cewa mahaɗa ce wace ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haduwa a wannan wuri don gudanar da al'amura na ci gaba akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a kasar Zazzau tun wancan lokaci kuma ana magana ne akan ɗaruruwan shekaru idan ka duba baya za ka ga cewa akwai ruwa wanda Allah ya samar a kasar Zazzau wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane akwai abin da ya shafi kasan noma wuraren kiwo tsaunuka kamar dutsen kusena da sauransu waɗanda sukan zamanto kariya ne ga mutanen da suke zaune a wannan wuri tun lokacin da ɗan adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha ake da mutane a cikin kasar Zazzau wato stone age period sannan har aka zo lokacin da ɗan adam yake amfani da ƙarfe iron age period wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na Zaria da ake kira da kasar Zazzau wannan idan ka duba a baya-bayan nan akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gidansa a kasar Zazzau a sassa daban-daban kuma aka samu manyan malamai suna zuwa misali in ka duba akwai Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili ya zo ya zauna a kasar Zazzau bayan ya buro Katsina kuma ya zauna a kasar Kano wannan ina maka magana wurin karni na ƙarshen karni na 15 zuwa karni na 16 a lokacin akwai malamai sannan kuma bayan nan ka lura za ka ga cewa mahaɗa ce kamar yadda na ambata ta kama da mutanen Borno suna zuwa su mahaɗa a wurin mutanen da suke zuwa daga gabaci daga yammaci suna tasowa su zo su hada a wannan wuri su zo su zauna sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka samu mai da wurin gudan zama duk inda mutane suka taso sun yi ayyari daga suna yada zango a kasar Zazzau ba don kuma sai dan saboda dan adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci sha da sauransu shi yasa za a ga cewa akwai unguwanni da suka bunkasa wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka Turawa sun zo kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban misali za a ga akwai cibiyoyi na addini a kasar Hausa kusan za a iya cewa guda uku ko hudu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da wayannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamani misali in ka duba za a ga dutsen Dala a Kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya in ka duba dutsen Kwatarkwashi a Zamfara cibiya ne na addini na gargajiya in ka duba dutsen Kufena a Zazzau cibiya ce ta addini na gargajiya to wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa ɗaruruwan shekaru ko fiye da shekara 1000 da suka wuce akwai jama'a a kasar Zazzau da suke gudanar da harkokin yau da kullum ta fuskar cinikayya ta fuskar mu'amala ta auratayya ta fuskar abin da ya shafi shugabantar jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu.
ya salon shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan turawa a kasar Zanzo. A kasar Zanzo akwai wasu sarautun da suke a kasar Zanzo kafin ma zuwan yakin shugaban Fodiya a shekara ta 1804 zuwa shekara ta 1806 aka yi a cikin kasar Zanzo, wanda wannan tsari sun yada akwai sarki, sun yada akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sana'o'i. Misali za a ga akwai sarkin masaka, akwai sarkin murna, akwai sarki na kasuwa. To duk waɗannan mutane akwai su, sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi, sannan kuma akwai tsari irin na masu unguwanni da sauransu. Abin da yake faruwa shi ne a wancan lokaci sun samu damar da za su kyala mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a kasar Zanzo, ba don komai sai na saboda duk wanda zai zo, zai zo da ilimin shi, zai zo da kwarewar shi, zai zo da dukiyar shi, zai zo da abin da ya fi shahara a kai, sannan zai kawo kasar. Akwai malamai da suka shahara wurin zuwa kasar Zanzo, akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna. Misali zan bada, akwai shakun mu Alwali Zaria, gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata 'yan sarki take ciki, da ya zo ya bada maganin ya aka warke ya samu wurin zama. Suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi. Akwai shek akwai shekunai da yawa, akwai kamar malaman suna nan da yawa. Akwai shek Abdulkadir Zaria, shi ma kaga daga kasar Nufe ta so ya zo ya zauna nan, kuma ya zama dan gari ya hayyafa ƴaƴan shi kalifofi ne. Akwai su shek Malam Nahiya, akwai shek Shitu Kusfa wanda ya zo kasar Zanzo a shekara ta 1835, ya zo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na Kadarawa a daular Sokoto a wancan lokaci. Ya tashi dawowa bai zame ko yana ba sai nan su ne suka kafa yankin Kusfa da ake magana a yanzu.
Ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin Kusfa a Zaria?
Eh, saboda ya zo da sararai da yawa, kuma ba ma harkoki na waraka ko wani wasu rashin lafiya ba, abubuwa da dama da suke damun dan adam, kamar a ce cututtuka na goron raji da yake damun yara, da abubuwa da ya shafi mace-mace yawan mace-mace, da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha, duk za ka ga ya ba da tallafi ba dan kadan ba a wannan lokaci, dan ba ne yake a zaune ba zuwa yi shi ma. To yawanci malaman za ka ga akwai waɗanda suka zo ma daga Misira suka zo suka zauna a nan, shi yasa za ka ga yawanci misali a wancan lokuta za ka ga kafin zuwan Turawa akwai ganuwa a garin. Bayan ganuwan nan sannan akwai kofofi. Me ma'anar wannan ganuwa? Ganuwar nan an yi ta ne ba don komai sai don ta samar da kariya ga jama'ar kasar Zanzo. Misali daga mahara wanda suke zuwa daga ƙetare da yawa, ka gani? Misali haka kuma zamar da kofofi na shiga garin. Kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari waye dan ya zo daga waje. In kuma ka shigo cikin gari sai an gane waye kai, sannan kuma sai rahoton ka ya ji ga mai unguwa, sannan ake iya barin mutum ya shiga. A lokacin kasuwa ne ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki ta hanyar kofofin da ake samu. Misali za ka ga akwai kofofi kamar za a iya cewa akwai kofar doka. Wannan kofar doka da aka yi ta an yi ita ce kusan farko kofa ta farko a Zanzo a kasar Zaria. Wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama, ake yanke hukunci, ake zartar da abubuwa da dama, shi za ake kiranta da suna kofar doka. Ma'ana ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutanen da suke zaune a wannan gari. Kaga kofar doka, saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri, dukkan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari suke zama a wannan wurin, suke yanke hukunci game da masu shige da fice da kayan da za su shigar da kuma kudin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni. Sannan ka duba za ka ga akwai kofar gayan. Ita ma kofar gayan wata kofa ce wanda aka yi ta a wani bawan Allah ne da ake ce masa wani mayaki, ana ce mashi gayan. Shi kuma wannan babban Allah ya zo ne, ya zauna a wannan wuri. Abinda yake fama da shi, abinda ya shahara da shi, shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin kasar Zaria, shine aka ba wakilcinsu.
to amma yana zaune ne a gabi tasowa yake biyo to wannan wurin yana zuwa yazo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma amma duk abin da ya shafi ruwan Zaria shine ke da wakilcin wannan to sai wata rana sarki ya tambaya yace shi wannan bawan Allah wai sai ina kace biyuwa ne ka shigo cikin garin nan sai ya fada hanyar da yake shigo sai ce to a sa ma wannan kofar sunan kofar gayan haji dalili sannan bayan nan akwai kofar jatau shi ma kofar jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asarare da yawa shi wannan bawan Allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane hayyali suke shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari saboda haka saboda sadaukantakarsa da kuma korewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki sai zaman duk sai aka ce a samu wannan kofa kofar jatau
amma malam menene asararun nan ne tun da zaka
asararu shine sirrika kamar sun canfa ta mutanen da to misali da yake bayarwa akwai sarki makau lokacin da aka zo misali jihadi a shekara ta 1986 a kasar Zazzau ka san an fara jihadin a gobin shekara ta 1984 to amma gari ko wani gari da irin lokacin da suka fara yakin su kuma ko wani gari da irin tutar da ake ba su misali to da sarki ya musa yazo ya kawo sarki shi wadan kodi ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki to sarki ma kodi ya tashi guda ya mutu ne ta kofar banzazo to da ya fito bai zaki dawa ba ne zami ko ina ba sai inda Abuja take a yanzu to shi yasa sai suka canba da suka ce duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya saba shi musu kuma bai zaki dawa ba to in ka duba ai kofar bai mana kofar bayan gari to shi yasa sai suka canba da wannan sannan akwai kofar kuyambana wannan kofar koyan bana abin da yasa ta yi suna saboda kofa ce a nan ne sarkin Zazzau da sauran jami'an da suke gargashin mulkin lulluga suka zo suka zauna aka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya karya mutanen fada da mutanen mayakan da ke cikin ƙasar Zazzau suka ajiye makamansu cewa sun sallama ma Turawa mulkin mallaka to a wannan kofar koyan bana a nan ne aka yi wannan abu ya faru to shi za aka samu da kofar koyan bana su kofofin kenan amma kuma abin da ke faruwa shi ne kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda hali na tsaro ga birnin Zaria sannan kuma bayan nan suna tantance waye dan gari waye kuma ba dan gari ba sannan kuma ta nan ne suke karɓan kuɗin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato gyaran gari da kuma shugaban masarauta wannan lokaci sannan kana manta tarihin Zazzau yana da fadi akwai abubuwa da suka shafi sarauniya Amina ita ma da bamu riga mun taɓa ba
kafin ina so mu yi labarin sarauniya da amma bayan an yi jihadi a kasashen Hausa me ya faru da kasar Zazzau
bayan an yi jihadi sai zaman to sarki ya Musa shi ne ya jagoranci wato jihadin da ya faru a kasar Zazzau shi wannan bawan Allah shi wadan fodu ya bashi tuta me ya bashi tuta sai zaman to shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci su masu guda dan da nasu jihadin a iriyan wuraren da suke misali an ba ma sarkin Nasarawa tuta an ba ma sarkin Jama'a tuta akwai sarki daya da na manta ina tana zan bayyana shi kusan haka tsarin yake in ka duba gugu yau na Gombe sarki shi Usman Usman bin Fodu shi ba shi tuta da ya ba shi tuta shi ma kuma ya bi manya-manyan garuruwan da ke karkashin iriyan shi ya ba su tutoci to da aka tashi kaga Jama'a da Nasarawa da Kefi yawa Kefi haka ba mu Kefi tuta to da Nasarawa da Kefi da Jama'a sai suka zama to suna karkashin mulkin Zazzau ne a wancan lokaci saboda haka duk zan za a nada sarki su jama'ar da ke Kefi da jama'ar da ke Nasarawa suna da kin maker sun su zan zauna su zaɓi sarkin su in sun zaɓa za su tura ma sarkin Zazzau sai yin dozin sai yadda sannan sai a dawo sai a yi nadin sarauta
Nasarawa ne ce wanda yanzu jiha ce ce
to wanda suke yanzu jiha ce to kaga abin da ke faruwa kenan sannan dama tun kafin a yi jihadi sarkin Kajiwo shi ne kamar yake shugabantar lamuran duk da ke iriyan Jama'a a wancan lokaci duk Hausawa da Fulani da wasu ƙananan yarurruka da ke wannan wuri ta suna ƙarƙashin mulkin shi to amma akwai Muhammadu akwai wannan sarki sarkin Kafin Yabo wanda shi ne ya sarauci wato Jama'a a wancan lokaci da ya yaki sarkin Kajura Haruna sai ci shi da yaki sai zamanto da iriyan Kajura gaba daya da iriyan Kabilun gaba daya da sanin zon da fikanin kwan da sauransu sai su gara karkashin mulkin Jama'a sai aka tabbatar da wannan so bayan an yi jihadi a kasar Zazzau sai zamanto an nada an canza tsare-tsare na shugabanci tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci haraji idan za a karba saboda akwai area wuraren da ke da tafilu wadanda ba su yi da su musulunta ba to ba yadda a ce da samun su ya ce dole sai su musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyin su da yayan su da matayen su ma wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukan su da dukiyoyin su da ake kada na farko kenan su tsare-tsaren dolelin gaba ɗaya sai dawo tsari ne na musulunci har haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zazzau da take da malamai sai ta rinka tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake gargashin mulkin kasar zazzau a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da shari'u da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun bada zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kuɗi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za a ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zanzu akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin cefi da sarkin zanzu akwai irin waɗannan rubuce-rubucen tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zanzu na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubucen saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da turawa suka wallafa za ka ga akwai irin waɗannan abubuwa a ciki
yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodio an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na turawa wanda shi ya jazo wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci
ya kawo canje-canje saboda ne gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa ne sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake ba shi daraja da kima sai suka rusa shi sai zaman to sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci
Dr. Salisu Balakina a tattaunawar sa da wakilin mu Isa Lawal Ikra
Washington DC nake sallama da ku ai hutun karshen mako lafiya